Iyaye mata na da mahimmanci sosai a rayuwa.
Ko Bahaushe ma yana cewa yace mata in ba ku ba gida.
Allah ya fifita mu ya ba mu daraja.
Uwa a duniyan Allah nan babu kamar ta.
Iyaye mata duk inda suke su ne kalluban shirin na wannan makon. Yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido. Da gudunmuwa da suke batawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dumbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Yau ake bikin ranar iyaye mata a nan Amurka. Ranar da aka kebe domin nuna godiya ta musamman ga iyaye mata da kuma karrama su. Shirin kallabi ma ba a bar shi a baya ba. Domin kuwa banda waɗansu iyaye mata da muka gayyata domin haska fitila kan tasirin iyayen mun kuma yi ta kadangare. Ga abin da waɗansu iyaye mata ke cewa.
Iyaye mata na da mahimmanci sosai a rayuwa. Iyaye mata na da ƙauna, suna da taimako, suna da kiyayewa, suna da riƙon amana. Iyaye mata suna koya wa yaransu tarbiyya da tsoron Allah. Iyaye mata su suke lura da iyali duka. Iyaye mata suna da riƙon amana da gaske. Iyaye mata suna taimako sosai. Ba yanda za a iya kwatantawa yadda taimakon iyaye mata yake. Mu dai kawai sai dai ko mu ce musu mun gode da iyakan taimakon da suke yi a rayuwarmu. Saboda haka ni ma na son taimaka mata. Ubangiji ya ci gaba da kiyaye ki, Ubangiji ya ci gaba da taimaka miki, Ubangiji ya ci gaba da ƙara muku ƙarfi. Muna ce muku mun gode, muna ƙaunanku, a kullum muna godiya ga Allah domin rayuwarku da su kakanni na da su gaggona duk. Muna ce muku mun gode da duk abubuwan da kuke mana ku ga cewa mun zama yara na gari. Muna gode muku. Ni ma san cewa kai na sannu dan ni ma uwa ce ni dan na san da taimakon Ubangiji Allah na iyakacin kokari na ga cewa yara na su ma sun zama yara na gari. So ni ma san cewa kai na barka tare da sauran iyaye mata a duk duniya. Ina ce muku barka. Allah ya ci gaba da taimaka mana, Allah ya ci gaba da lura da mu, Allah ya ci gaba da ƙarfafa mu domin mu riƙe iyalinmu yadda ya kamata.
Uwa a duniyan Allah nan babu kamar ta. Ba iya kwatanta ta da komai. Uwa uwa ce, uwa ma ba da mama. Uwa tana da tausayi da kauna da kyautatawa. In an ce uwa ce ba abin da ba za ta taɓa iya yi maka ba, saboda kai ka ji daɗin rayuwa. Za ta iya tafiya ko ina ne ta samo ma yaranta abin da suke so. Za ta iya zama ba abinci amma ta ba ma yaranta. Uwa kenan tana da kyautatawa. Ba za ka taɓa samun wanda yake kaunarka a duniyan Allah nan ba kaman uwarka. Mai gaya ma gaskiya komin zafinsa komin ɗacinsa uwa ne kaɗai za ta iya gaya maka. Kuma duk abin da kake ciki na rayuwa uwa tana nan tana sane da kai. Ko da duk duniya za ta kika kuwa uwarka ina ji ba za ta taɓa yashe ka ba, ba za ta kika ba. In za a jera yara dubu a ce ta je ta zaɓe ɗaya daga ciki kuma kana ciki kai ne ɗanta, ba za ta je ta kama hannun wani ba. Komin muninka kuwa kai ne za ta kama hannunka ta jawo ka ta nuna wa duniya kai ne ɗanta. Ni karan kaina na ji daɗin zama uwa, saboda gaskiya yara suna faranta mana rai. Duk abin da nake ciki yawancin jin daɗi na saboda yaran nan dan ni uwa ce nake samu.
Mata a don gari, idan ba ku ba gida, Allah ya fifita mu, mu mataye ya ba mu daraja wanda mata kaɗan ne suka fahimci haka, suka ɗauki wannan darajar da Allah ya ba su suna aiki da ita. Mata ku ne gida, ‘ya’yan da Allah ya ba mu suna ƙarƙashin hakkinmu. Dangin uwa da na uba, ‘yan ce da gari gaba ɗaya yana hannun mata. Idan mata sun riƙe gida da aminci, sun yi ɗauki wannan martaba da Allah ya ba su suka yi amfani da ita, za ku ga gida ya tafi cikin nasara. Mu Hausawa, har idan ɗa wani gida yana neman ‘ya, sai a tambaye shi a wani gida ne, a faɗa za a ga halin maman. Yawancin ‘ya’ya suka rasa aure komi halinsu saboda halin uwarsu. Akan ce halin uwa yakan shafi ‘ya’ya fiye da na uba. Saboda me? Domin tun daga cikin ciki Allah ya sa wata haɗaɗɗiyar dangantaka da ɗa da uwa, har ya fito ‘ya’ya suna kusa da uwarsu fiye da uba. Haka Allah ya ƙaddara abu. To amma da yawan mu mata ba mu fahimci haka cewa babbar darajar da Allah ya ba mu na gina gidanmu, na lura da gidanmu da iyalinmu, yana hannunmu. Samari da ‘yan mata ‘ya’yanmu suna hangen, suna kallonmu, suna dubanmu, abin da muke koya musu tarbiyyarmu, yadda zamanmu da iyayensu maza da makwabta, duk suna gani. To ya kamata mu mata mu kasance da la’akari cewa mu madubi ne, ba gidanmu kaɗai ba, duniya gaba ɗaya tana kallonmu. Kamar yadda na ce, matsayin da Allah ya ba mata mafificin matsayi ne, kuma yana da daraja. Ina roƙon mataye mu dubi daraja da amana da Allah ya ba mu, mu yi amfani da ita ta wajen riƙe gidanmu cikin daraja. ‘Ya’yanmu da mazajenmu, maƙwabtanmu da dangi maza da dangin mata, duka suna ƙarƙashinmu. Ina gaishe mu a cikin wannan babbar rana na iyaye mata.
You please get another husband. But you please get another mother.
Mother.
Masu iya magana suka ce ban kai jahilci, saboda haka ba za mu yi bukai ba don kaucewa wannan sunan, sai dai za mu buga kusa kan abin da kowa ya sani. Kamar yadda Madam Hannatu Dauda Tanku da Talatu Levi Barka Hassan Hajiya Aya suka bayyana,
mata kam suna da muhimmanci sosai, saboda ko Bahaushe ma yana cewa ya ce mata in ba ku ba gida. Tun lokacin da Ubangiji halitta, da ya halicci mutum, ya duba ya ga kai mutumin nan ba zai ji daɗin zaman shi ba a yanda yake shi kaɗai, dole sai ya samu mataimakiya. Saboda haka ya yi mashi mataimakiya. To mata an ba su ayyuka na musamman, ɗauka cikin nan ma kaɗai wata tara, gaskiya ba ƙaramin abu ba ne. Mace ta ɗauki ciki wata tara ta zo ta haifi yaro, ta lura da yaron nan har ya girma, ba bacci, ba hutu ba komi amai mata ta ci ga mata sun ci gaba da yin waɗannan abubuwan su haifi ƴaƴa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba haka ta fama ba bacci nan ji ko yana ce yana ta share bacci shi yawanci sai dai kawai in sun iya ma su ce sannu sannu da aiki amma mace to zaki ga tana fama banda wannan ta zo ta ita za ta dafa abincin da za a ci ita za ta tsaftace gida ita za ta yi ayyuka daban-daban kai ko wajen tunanin yanda gida zai tafi gaskiya in mace bata ba namiji shawara ba zaki ga in aka ce shine zai rika yanke hukunci ya rika yin shawara a gidan abubuwa ba za su tafi daidai ba amma namiji yana shi ma yana da nashi aiki da yake yi amma wajen tafiyar da ayyukan iyali ubangiji bai yi kuskure ba da ya ba mace dan kan mata suke yin kusan komai a cikin gida duk gidan da kaje ka gani kaga gidan nan tsap kaga gidan nan akwai farin ciki mutane na jin dadi a gidan nan to matan nan tana da hankali tana da tunani duri gidan da kasa je ba kwanciya hankali ba salama matan nan ce saboda ko litahi mai tsarki ma yace mace mai wayo tana gina nata gida saboda haka mata mu ne duk waɗannan ayyukan ke a hannunmu kuma Allah ne mai ba da ikon ayi ana kuma kokari za ku ga mata suna ta kokarinsu a cikin ko da dadi ko ba dadi domin komai ya tafi daidai
to Hajiya Aya a al'ada ma kasar Hausa zaki ga akwai waɗanda suke ganin cewa komai ilimin mace komai abin haninta ko da kuwa tafi mijinta samu shi miji ne shike da alhakin daukan na wayar gida saboda haka nata ne nashi ne na yin amfani da shi a gida
ai gaskiya wannan zamanin yanzu ya wuce shi yasa ake ba mata shawara su tashi su nemi na kansu suma bari in baki misali a ce ma'aikacin gwamnati a kasar Najeriya ko ya kai matsayin director albashin shi bai wuce 200,000 ba zuwa 200,000 sai dai in yana sata a gwamnati to akalla mu a arewacin Najeriya ma'ana a al'adar mu ma dai ta Afrika gaba daya zai yi wuya ka ga mace ta haihu kwada kwara daya ko biyu ta zanna a'a a takaice dai zaki ga mace sai tana da kusan ƴaƴa hudu zuwa biyar to duk macen da ta zanna ta ce za ta tsaya ta saurari albashin miji ya kawo ya ba su su ci su sha to wannan sunanta wahalalliya siyasa kullum muke fadakar da mata ku tashi ku nemi na kanku in mai gida ya kawo ya baki ki an saki gode ma Allah ki kara da abin da ke fikirwa makanta a cire duk mace da tana sauraron namiji bari in ga mace zamani yanzu ya wuce wannan wurin sai dai ta zanna ta sa mu ido zuru saboda duk abin da zai samu bai kai su ko ina amma mace ne wayo tana neman na kanta ya kawo ya baki bakinki alaikun ki an zaki ce kin gode ki kara ki kula da kanki ki kula da ƴaƴanki mun fa al'adance yanzu ba a kallon ma cewa wai namiji bai kawo ba sai dai aka ganki haka nan a gurshi a ce ai sakaran mace ce amma yanayin yanzu ko ya namiji yake nema ina tabbatar maki bai isa iyali in ma kika nemi na kanki zaki ma zauna lafiya da miji ba ku fada ba wulakanci daga nan ne ma sai ki ji wasu yan uwana cewa ai ta shanye shi to in kin iya nema ko ai kina iya shanye miji
to madam Hanatu akwai waɗanda suke duba idan kamar za a yi aure akan duba yanayin ita uwar gidan a wannan gidan to halayenta da kuma yadda take tafiyar da gidanta da ake ganinta a tsakanin al'umma shine ake geji a ga ko a aureyarta ko ba za a aureyarta ba
gaskiya akwai gaskiya kadan a cikin waɗannan abubuwa saboda me mace ita ce kusan ko yaushe take tare da yara namiji yana can to in mace ba ta yi tarbiyyar yaranta ba ko zan ce in ita ba ta da tarbiyya tana ba ta iya bada abin da ba ta da shi. In tana da tarbiya, ta tarbai ta ba ƴaƴanta tarbiya mai kyau, za ki ga kowa na sha'awar wannan iyali. In lokaci aure ma za a sai a ce kai je wancan gidan, ƴaƴan gidan nan akwai mutunci, iyayensu akwai mutunci. To amma in mace kam ballaga za ce tana nan barkatai. Kin san cewa yara su kuma yawanci abin da suka gani ana yi shi suke koya. To ba amma ba su tarbiyyar ba sai su tsaya suna duba abin da iyayen ke yi ko uwa ke yi mai kyau ne shi za su kofi, za su yi. In mara kyau ne shi za su bi. To sai ki ga in yara sun tashi su ma ba wata tarbiyyar kirki to gaskiya kowa na son ai indai kana da ƴaƴa kana son in sun yi aure su samu kwanciyar hankali sai ai ta ganin cewa ai wancan gidan wa ba su da tarbiyya, iyayen ma ba su da kinsi balle ma ƴaƴansu, saboda haka ku je ku nemi ƴaƴa a gidan mutunci idan da suke ana ganin su da mutuntaka. Amma ba haka bane ko yaushe. Wata sa'a za ki ga ko da ita uwa ba ta da hankali ba ta kinsa ƴaƴanta, haka nan cikinsu sai ki ga akwai wasu da za su zo Allah su ya ba su nadama su zama na yaran kirki
har a rika cewa kamar ba ƴan wance ba.
Eh sai a ce kaga wannan kamar ba wacce ta haihu ta ba, kaga ita da natsuwa. To in kun ji shaidan mutane ma in ka ƴaƴanka za su yi aure ka fara jin sai shaidan mutanen gari ai cikin ƴaƴan ma wance na da natsuwa. Ko ko cikin ƴaƴan nan wannan na mutan yana da natsuwa. A in ya zo neman ƴaƴanka bai zai hana. Tunda ka samu ka ji shaidu suna faɗi cewa wani na da natsuwa ko wance cikin ƴaƴan nan suna da natsuwa sai ka bar ƴaƴanka su aura.
To Hajiya Aya, banda kasuwanci kina kuma aikin gwamnati, akwai waɗanda suke ganin dalilin ma da yasa ba a son mata su kama sana'a ko kuma shiga ayyuka, akwai waɗanda idan sun samu kansu a cikin wannan yanayi to sai gida kuma sai ya wahala. Yana yiwuwa mace ba mu ko misali da ke yadda mace za ta iya hada waɗannan ayyuka kamar yadda kike har amma kuma ta iya kula da gidanta.
Kin ga kamar ni na wa yanayin da yake ki ma'aikaciyar jinya ce da unguwar Zuma. Idan nayi aiki sai in kasance na samu off duty kamar kwana biyar ma a cikin sati ne aikin kwana. To waɗannan kwanakin su nike zitta zarafi in yi amfani da su in sana'a ta yadda ya kamata. Mun mai ba wannan ba kadai. Misali kamar kiwon kifi bai ɗaukar lokaci ya wuce yadda ya kamata. Kin tashi da safe kina kintsa ma ƴaƴanki kina kintsa ma kanki. Kin buɗe ruwa ya wuce. Kin kunna musu ya cika. Kin ba su abinci cikin minti 30 kin gama hidimar su. Misali kuma in ke mai aiki wacce kikan je daga Litinin zuwa Juma'a kina iya amfani da Asabar ki Lahadi ki sana'a ki ba wai ki dawo gida ki kwanta kina ta baccin banza ba. Magana gaskiya su wanda ya bacci zai ga bacci, sannan kuma duk wanda ya tashi ya nema Allah zai taimake shi ya nema. Dama mata Allah ya ba mu basira yadda za ki iya jera abubuwanki kuma ki ci nasara. In kan za ki iya wannan za ki iya daidaita sana'a da za ki. Ko kiwon kajin nan mata da yawa muna koya musu kuma suna yi kuma suna samu sana'ar mai cikin kwana biyu za ki haɗa man da za ki saida cikin wata ɗaya. Ya danganta yadda mace ta yi amfani da lokacinta zai danganta za ta samu ita ma. Kuma nema aidin mai nema yana tare da samu. Mata su fahimta zamanin da zaka kwanta kana jira namiji ya wuce. Namijin kai shi ma in ka bar mashi komai stress ya mashi yawa. Sai a mutu ma ya bar maka ƴaƴan daga nan ke da ƴaƴan ku shiga uku ko ku shiga 30. Don haka a koyaushe muke kira ga mata akwai abin yi. Kada ka dogara cewa kai ka tsaya ga aiki ko sai sa mutane da yawa in suka retire sai ku ga sun zama abin tausayi. Amma in kana da sana'arka kai kanka ruhun jikinka da yanayin lafiyar jikinka da activities da hidindimun da kake yi na sana'ar nan yana ma ƙara maka lafiya. Ina tabbatar miki zai wuya ki ga mutum da ke sana'a tana fama da hawan jini. To ina kaga lokacin tsaya ma take tunanin wani abu har ma jinin ta ya hau. Activities din hidindimin da take cikin gida ma shi kanshi motsa jiki ne. Duk macen da ke tana asirkin ga tana da lafiyar jiki. In ma tana da larura za su zo mata da sauki. Saboda ni tana motsa jikinta yadda ya kamata, tana hidindiminta. Kai duk macen ma da ke tana ba ta ma da lotion tsaka fada da namiji. Ba ta lotion tsaka fada da mijinta. Sannan kuma ƴaƴanta daidai gurgurdu zaki ga sana'ar da take yi. Su kansu sun iya sun tashi da ita. Shi yasa muke kira ga mata ku daina zama. Zamanin za ka tsaka ka sa ma namiji ido ya wuce. Kana hidima kana sana ko fada ma da mijin da ƴaƴanka ma ba kai. Saboda kana da abin da mai muhimmanci ma da ya shiga maka gaba. Gidanka ma zai zanna lafiya.
Sina da taya ha. Si mata. I don't forget this all away you saw for me. Yeah yeah. Si mata.
Shirin kallabi yana jinjinawa iyaye mata a duk inda suke, muna kuma yi masa fata alheri. Allah sa mu ci albarka haihuwa. Nan kuma za mu da sa'aya a shirin na wannan makon, sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin yayata gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka. Ni alheri ke cewa mata mu yi shagulgulan wannan rana lafiya da alheri.